A yayin ganawar da aka yi a tsakanin ministan cikin gida Janar Tumba Muhammad da jakadiyar Amurka a Nijar Kathleen Fitzgibbon a wannan Laraba 27 ga watan Maris ne jami'an kasashen biyu suka tantauna kan sanarwar da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayar a ranar 16 ga wata, wacce a ciki suka bayyana yanke shawarar tsinke hulɗar ayyukan soja da kasar Amurka saboda abin da suka kira rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a shekarar 2012 a wani bangare na ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. A bayyane take, sanarwar gwamnatin riƙon ƙwaryar ta Nijar tamkar umarni ne akan buƙatar Amurka ta kwashe dakaru 1,100 ɗin da ta girke a arewacin ƙasar. Abin da ya sa jakadiya Kathleen Fitzgibbon a ganawarta da ministan cikin gidan Nijar Janar Tumba ta sanar da shi cewa Amurka ta yi na'am da matakin da Nijar ta ɗauka. Saboda haka ƙasar za ta gabatar da wani daftarin da ɓangarorin biyu za su tantauna kansa domin tsara jadawalin kwashe sojojin Amurka daga wannan ƙasa. Kamar yadda aka wallafa a shafin yanar gizo na ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar, jakadiyar Amurka ta jaddada cewa ƙasarta za ta ci gaba da tallafawa al'ummar wannan ƙasa kamar yadda aka saba ta hanyar ayyukan raya karkara a ƙarƙashin inuwar hukumar USAID. Kafafan gwamnatin Nijar a ranar Talata 26 ga watan Maris sun sanar cewa bayan yi wa juna jaje da barka ta wayar telefon, Janar Abdurrahman Chani da Vladimir Putin na Rasha sun tantauna kan hanyoyin ƙarfafa hulɗar ƙasashen biyu, abin da ke ƙara fayyace kusancin da aka fara samu a tsakaninsu. Tallafin Amurka ga jamhuriyar Nijar a fannin tsaro wani abu ne da za a kesta a kan miliyoyin daloli a kowace shekara. Magana ce ta gudunmuwar makamai da na'urori da motocin soja, bayanan sirri da horo, har ma da manyan jiragen dakon sojoji samfarin Saint-Trent ko kuma C-130 da yanzu haka ke taimakawa sha'anin tsaro a Nijar har ma da wasu ƙasashe makwabta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.